Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar a Poland cewa tsaro da kasashen yamma ke baiwa Ukraine akan mamayar da Russia ta kai mata yana da muhimmanci ga demokradiyya da kuma al'ummomi da za su zo nan gaba. Jarabtar wannan lokaci jarabta ce ta dindindin, Biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a fadar Royal Castle, wani gini mai muhimmanci a Warsaw da aka lalata a yakin duniya na biyu, aka kuma sake gina shi da buragusan shi daga shekarun 1970 zuwa 1980. Biden ya ce yaki da Russia ke yi a Ukraine misalin ɗaya ne daga cikin tsofaffin ɗabi'un ɗan Adam na yin amfani da ƙarfi da rashin gaskiya don biyan buƙatun kai na nuna iko da kuma mallaka. Kimanin mutane 300,000 ciki har da 'yan gudun hijiran Ukraine ne suka taru a wajen ginin domin su kalli jawabin na Biden. An kashe sojojin Niger guda 6 a wani hari da aka kai a kudu maso yammacin ƙasar da ke kusa da iyakar Burkina Faso, a cewar sanarwar ma'aikatan tsaro a jiya Asabar. Harin da aka kai a ranar Alhamis shi ne na biyu a cikin kwanaki 10, lamarin da ya tabbatar da dawowar tashin hankali a yankin makonni bayan samun kwanciyar hankali. Wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da bindigogi ta kai harin kwantar bauna akan wata tawagar rakiyar sojojin kasar a ƙauyen Kwalman, a cewar sanarwar ma'aikatan tsaron tana ba da cikakken bayanin harin na ranar Alhamis. To sai kuma a Najeriya, inda jam'iyya mai mulki ta APC take gudanar da taronta, a ƙarshe dai tsohon gwamnan Nasarawa Abdullahi Adamu da akasari 'yan takara a babban taron jam'iyyar APC sun samu nasara ta hanyar daidaitawa ba tare da kada ƙuri'a ko ɗaya ba. An samu wasu 'yan takara 'yan ƙalilan na shiyarsu da suka ce suna buƙatar a gudanar da zaɓen, amma su ɗin ma yawancin gwamnonin sun rarrashe su suka janye. Ba dai Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Ɗaya bayan ɗaya masu takara suka rika janyewa don maraba gajerin sunayen da gwamnoni suka amince da su, da a ciki akwai wanda aka yi amanna ɗan takarar shugaba Buhari ne, wato sabon shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu. Gabanin tabbatar musu nasarar, Sanata Adamu ya ce ai baya shakkar a shata dagar zaɓe.
Tun da Allah ya halitte ni har san wani abu siyasa, da to shi ya zama faruwa. Abin da yake shakka kan shi ne abin da zaɓen zai haifa a jam'iyyar tamu. Sanin irin abubuwa suke damun jam'iyyar a yanzu.
Najiya na ta sharhiya taron cewa in ka ɗebe Abdullahi Adamu, sauran shugabannin gwamnoni ne suka bada sunansu da kaucewa jerin sunayen da shugaba Buhari ya amince da su tun farko. Hakan bijirewa shugaba Buhari ne ko kuwa a'a, shugaban ya fice daga dandalin taron ba tare da shaida yadda ake ta janyewa ba. Gwamnoni ne suka ɗora jama'a su a karagar jam'iyyar da ke nuna alamar haka za su sake yi a tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa. Shin APC ta bar baya da ƙura ko ko an yayyafa wa ƙurar ruwa? Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai Asabar, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wa rahari tsakanin 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da kuma ƙawancin da Saudiya ke jagoranta, yana mai kira ga dukkan ɓangarorin da suka yi zuciya nisa a kan rikicin na shekaru 7. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa babban sakataren ya yi Allah wadai da kakkausar murya a kan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a Yemen. Sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce harin da aka kai a birnin Sana'a ya yi sanadiyyar mutuwar fararen hula 8. A ƙarshe, Habasha ta ayyana yarjejeniya bisa sharaɗi, kana 'yan tawaye masu adawa a Tigire sun amince da tsagaita wuta idan aka cimma sharuɗan. To ko shin hakan na nufin ana gab da cimma zaman lafiya? Akwai matsin lambar diflomasiyya domin kawo ƙarshen wannan yaƙi tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan tawaye masu alaƙa da ƙungiyar TPLF ta Tigire da ya ɓarke tun cikin watan Nuwamban shekarar 2020.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa.
To ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na kasuwa akai maki dole. To a shirin na wannan mako muna jihar Niger, kuma muna wata kasuwa da ake kira kasuwar Kawo a karamar hukumar Kwantagora, inda kuma muna wani sashi da ake saida baburan hawa. A kai tsaye muna tare da shugaban kungiyar masu saida waɗannan babura. Ranka daɗe da farko suna?
Sunana Mustapha Bala Kawo, ciya mana masu saida mashin a kasuwan Kawo.
Na'am. To Malam Mustapha, ga dai babura iya idonka ana gani a nan. Waɗanne iri ne ake sayarwa, sababbi ne ko ko sakahan ne?
Sakan ne muke sayarwa.
Na'am.
Sakan muke sayarwa, ba mu saida sababbi ne.
To yanzu yaya ka'idar saida babura suke a wannan wuri? Dan naga abun ga yanan sakan din ma kashi-kashi ne, akwai sababbi, akwai na tsakiya, akwai kuma tsofaffi. Yaya ka'idar abubuwan suke a nan?
To ka'idar yanda abun yake dai, sashin masu dan karfi daban, sashin kuma marasa karfi daban. Abinda muke yi kenan, in ka zo da mashin mai dan karfi za mu ce ka sa gaba, wanda kuma bai da karfi za mu dawo da shi baya, saboda lokacin da dun mai sayan ya zo mun kai bace ya kudin shi sai mu ce ya je gaba, wanda kuma kudin shi bai kai irin wannan ba sai ya dawo baya ya duba. Haka muke yi.
Ya farashin su yake yanzu ga wani nan kamar wannan misali nawa za a iya sayar da shi a nan?
To wannan ana iya sayar da shi kamar 50-60 da dan wani abu hakan, ga duk da ana cikin wani yanayi na lokaci. Abun ya dan kara farashi ga sababbi, to shine kuma sakan din shi kuma yana dan hawa sama kadan.
Kamar wancan gashi kamar dan mai dan karfi ne, sabo ne haka, kamar nawa zai kai?
Wannan ana iya sayar da ita kamar 150 haka zuwa da 60.
Daidai
karfin mashin daidai kudin shi.
Farashin su ya kara tashi ne koko ya sauka ne?
Farashi ya dan kara tashi, bisa duk da yana ana cikin wani yanayi na hali, amma kuma farashi ya dan kara hawa sama kadan.
Me yasa ya dan tashi?
To saboda yanayin umfanin muna umfani da masu sayar da kayan gona ne. Duk lokacin da kayan gona ke dan zabura, kuma lokacin su kuma dan kayan ke dan kara kudi.
Wannan kasuwa ta Kawo, ina mamakin wannan babura haka, dan iya ido na nan mashin za a ce ya yi 1000 a nan. A ina kuke samu wannan babura haka saka?
To abun ne ya shafi garuruwa daban-daban. Wasu suna iya kawowa daga Yauri, Salka, Mashegu, Mariga, duka kasun ne dai, duka irin na karkara aka hada haka.
Ana kawa daga Mina da sauransu?
A'a, ba a zuwa daga Mina na.
To amma ya kuke kutantance gaskiyar mashin, don misa irin wannan za a ga sau da yawa ana samun irin wa'anda ba a gaskiya a ciki?
Abinda muke tantancewa, idan ka sai da mashin dinka, muna da dillalle waɗanda ke ciki, sai mun zo muka ba mu takarda mu duba injin lamba chassis, sannan kuma idan muka ga receipt dinka sai mun tambaye ka ko na rabiu ne, sai mun tambaye ka kai ka sai shi. Muka karanta muka ga sunan da kenan, sunan ya zo daidai to mun san naka ne. Sannan kuma muka duba ba a girman, shine za mu tambaye ka cewa to ina ka samu mashi din ga, shine abin da muke.
Amma kun taba samun matsala baburan sata a nan?
Mukan samu wani lokaci, kuma mu kira jami'an tsaro mu ce musu to gaskiya ba mu yadda da wannan mutumin ba, mu ba su can.
To ana samu kuma a kama?
Muna samu wani lokaci gaskiya.
Amma ana kawo muku cigiya idan mutum an sace mashi?
Ana kawo mana cigiya. Idan ka kawo cigiya, muna da wani littafi da muke rubuta injin lamba da chassis da kuma lamban wayanka da sunanka, domin idan Allah ya sa aka kawo mana wanda ba takarda, su muka ɗauko wannan littafin bisa ga mutumin da bai kawo ba bai sani ba, sai mu dinga dubawa. Idan mun ga lalle wannan mashin din da ake mana cigiya ka kawo ba takarda, to muna hanzarta mu kira mutumin nan mu ce to ga wani mashin mun duba mun samu.
Menene ne babban kalubalen ku, musamman ganin kwanakin baya ita gwamnatin ne da mata hana sai da babura? Wannan bai shafe ku ba a nan yankin?
A'a, wannan bai shafe mu ba, domin muna sai da sakon ne tsofaffi muke sayarwa. A gaskiya bai shafe mu ba. Kuma idan muka kawo ka kawo mashin ɗinka mai sabo ne, mukan hana ka aje, domin mu tsoho muke sayarwa mu sai da sabo. Kuma idan ka zo sayan mashin, mukan tantance mu dubiyo daga ina ka fito, kai waye, sannan mu sai maka da kayanmu. Amma ba kowane mutum ne ya zo bako daga wani wuri ba mu sayan mai da mashin ba, a'a, sai mun san kai mutumin mu ne, dan karkara ne, dan uwanmu.
To yanzu kaman kai akwai mutane da yawa karkashin ka no?
Eh a sosai akwai mutum da dillallai ina ganin sun fi 50 wadanda ke muke tare da su a nan wurin.
Kuma kowa na samu abinci ana haraka.
Kowa na samu a gurgurdo akwai wanda zai zo bai da ko sisi kuma ya tashi za ka ga ya ce fa ne ya dan rika wani abubuwa wani in ya zo nan lokacin ne zai dan samu abin da zai ci sannan kuma ya rika ya kai ma iyalin shi.
Eh kuna ga kaman ma'aikatan karamar hukuma kaman kuna biyan haraji.
Eh a sosai mukan ba da rabano. Eh akwai rabanon da muke biya.
A gefe guda kuma mun samu wani mai sayarwa. Kai kana sayar da mashin ne? To me sunanka?
Abdulrashid Suleiman.
Eh?
Abdulrashid Suleiman.
Ka kawo mashin ne?
Eh, na kawo mashin.
Na mashin ɗin kai kenan.
Ga can.
Na wane?
Ga can da wannan da wancan.
Wannan guda biyu din nan.
Guda biyu
na. To amma duk babu su da lamba, ina lambobin su?
To ai mu sayarwa
muna
cire lamba ba za mu yi amfani da lamba ba saboda sayarwa muke yi shi yasa
ne kamar wancan gudan naka kamar nawa ka saida shi
kamar wannan za mu saida shi kamar 130 wancan kuma na gaba za mu saida shi kamar 170 haka
kai ka saro ne ko
eh ni na saro ne da mun so sai muka je muka dan gyara muka kawo za mu dan samu mu ma wani abu
kuma ku dan azari ba
eh mu dan azari ba namu
ana hita ko gore
eh wani lokaci ana hita wani lokaci kuma ka san rayuwa duk da ta kasance za a dan samu jarabawa wata rana a sazuma wata rana kuma a sha madaci yanayin rayuwa ne
amma ya kuke wurin sowa ku saro ku zo ku saida ya kuke ku tantance gaskiya mai gaskiya
duk yadda muke yi saboda ɗaren mutum ya kawo in nashi ne aka je wurin agreement za a bincike shi mashin din naka ne eh ina sunanka ya wadi sunan shi wani gari kaza to waye shedanka in ba sheda tun nan za a fara manyan mu za su fara bincikan shi sai aka yi samu da mashin din sai an kira wani daga gida ko wani babban hukuma haka ya zo idan ba haka nan ba kuma za a faka mashin din ge sai a hada shi da hukuma sai an gama bincike an yi bincike mashin nashi ne sai a bashi mashin din shi in kuma ba mashin nashi bane sai a bar mu hukuma abun ganta
amma kuna ciniki kamar yanzu kai ka sai da mashin na wannan
yanzu ban sai da mashin ba dukun kamar zuwa da an jima saboda muna amfani da ƴan ƙauye ne mafi yawa su ne ke zuwa suna sayan mashin sai an sai da kayan gona shanu haka sannan a gona a abun ga
amma dai babu wata matsala kuna harkar ku
gaskiya babu wani matsala saboda duk me matsala ya zo mawayacin abu ne ya shigo nan ba a gane shi ba gaskiya bakin gurgurdo nan da yanan yankin ga namu
kai ka kai kamar tsawon wani lokaci kana sayar da babura
zan kai irin shekara 10 haka
kana sayar da babur nan
eh
kuma babu wata matsala
ba wani matsala insha Allah
eh mun gode kwarai ka zo sayan mashin ne to dan yi magana da karfi sunanka ba
sunana Umar
ka zo sayan mashin ne
na zo sayan mashin
to kaga wanda ya maka koko kana duba dai tukun
yana dai riba
insha Allah tun daga ina ka zo sayan mashin
daga Mariga
daga Mariga to kaga ya kake ganin yanayin su yanzu
a to ga sunan gaskiya ba layi
na'am
gaskiya ana tattabawa
akwai wanda ka taya ba bar maka ba
eh tabbas
wane ne wane bangare yake
yana nan haka
nawa ka taya ba su ban maka ba
na sai 160 ba su bari
160
eh
to kai nawa kake so ka sai
to do ko wani iri ne samu insha Allah bakin kudi na ko na 270 zan sai
na'am
270 zan sai 250 zan sai
na'am ka taba sayan mashin nan kenan
eh kwarai nan gida ne ma
kai baka jin shakku ka sai mashin nan ko zaka sai wanda ba mai gaskiya bane
shakku to a kuma ya more shi yasa tunda abun kungiya akwai kungiya a mutum bai jin tsoro
wato kai da baka shakkun sai mashin
nan a gaskiya tunda akwai maya ba shakku insha Allah
to kana sai mashin nan
gobe gaskiya za a kai kusan shekara 11
kana zuwa nan ka sai mashin
yana zuwa
kuma babu wata matsala
ba wata matsala gaskiya
amma kaman akwai wani abu da kake gani ya kamata a gyara wannan kasuwa ta babura kai a matsayinka na mai saye
to gyara guda wanda nake gani irin manyan mure suna kula akan gaskiya kuma muna ganin kasuwa ana ci gaba domin Allah kani da Allah
amma kaman ita wannan kasuwa gashi ana tsaye cikin rana ga dama na kila wurin yana cabiya da sauransu baka ga ya kamata a ce akwai wani gyara da aka ci an yi
anan gyara guda an musa mu inuwa muna iya hada akan
samu ku inuwa anan
a eh muna iya hada akan shi to ko mun samu zamu bi yanayin da muke ciki
ku da hakuri a haka
eh gaskiya tabbas
gode kwarai Allah ya taimaka na ga na shi kenan ko
shikenan ko
akwai wani abu da zaka kara ne cewa mu
eh to ba wani abu da zan kara
na'am ya isa haka
sai dai alhamdulillah
na'am
kasuwa muna samun zaman lafiya kuma muna yaba ma gwamnatin jihar Niger bisa irin kokarin da take yi na kawo mana tsaro a jihar Niger kuma gaskiya alhamdulillah
kai magana tsaron nan dama ya magana tsaro yana shafo ku anan ko
eh tsaro gaskiya yana shafo mu dan kowane lokaci muna tare da jami'an tsaro a kasuwa a gaskiya alhamdulillah ku mutane na cin kasuwa lahiya lau eh muna yaba mu gwamnatin jihar Niger gaskiya da kokarin da take mana kuma daga shugaban kasa haka insha Allah
eh mun gode kware chama to jama'a da haka kuma wannan shiri ya kammala a wannan mako yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a ni Mustafa Nasiru Batsari daga nan kasuwar Kawo ta jihar Niger nake cewa sai wani lokaci idan Allah ya kai mu
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki none kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
enwana masu sauraro barkamu da warhaka sunana dai Reverend Fadanu Bala dake nan Ecclesiastical Our Lady of Perpetual Health Catholic Church ayo ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargadi akan muhimmancin zaman lafiya a wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da dukkan duniya baki daya yayin da muke ta fama da tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya a bangaren siyasa addini da kabilu a daidai wannan lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga Ubangiji mu roke shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki daya yadda shi Ubangiji Allah sai mana jin kai ya kuma gafarta mana kurakuranmu kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya sura 52 aya 7 take cewa me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu dauke da albishir mai dadi labarin salama yayi shelan nasara ya cewa Sihiyona Allahnki sarki ne mu yi kamar kaunar juna kamar yadda Allah ya kaunace mu idan mun kaunaci juna kamar yadda ya kaunace mu za mu yi tafiya a cikin kaunarsa salama kuma da dawwama a gare mu bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakanin mu
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar Ƙungiyar binciken kwakwalwa ta duniya wato International Brain Search Organization ta ware makon jiya wato 14 zuwa 21 ga watan Maris a matsayin makon da ake wayar da kan jama'a kan mecece kwakwalwa da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. A don haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da farfesa a tsangayar sanin halittar dan adam dake Jami'ar Ahmadu Bello wato Dr. Abdulsalam Magaji. To likita kamar ma me ake so a cimma a wannan mako da aka ware don wayar da kan jama'a game da yadda kwakwalwa take aiki.
Abinda wannan mako da aka ware yake sanya cimma shine a ci gaba da fadakar da al'umma akan yadda kwakwalwa take aiki saboda idan mutane suka fahimci ko al'umma ta fahimci yadda kwakwalwa take aiki wannan zai kare matsaloli da ake amfani da su na wajen shaye-shaye da matsaloli da ake amfani da su na wajen hatta amfani da abubuwa wanda koda na abinci ne akan wai a sa kwakwalwa ta aiki wanda ba lalle wannan aikin ya kamata nata ne wanda da ya dace da ita ta yi ba, da kuma ainihin wato kokarin sai an takurawa kai akan cewar a ga an yi aiki da kwakwalwa a inda bata dace ba, wanda wannan zai taimaka wajen harkar abin da ya shafi ilimi, ya shafi abin da ya shafi harkar wato zamantakewa na ainihin wato mutane a matsayin ma'aurata ne, a matsayin wato iyali ne, a matsayin wajen aiki ne, kuma zai taimaka a wajen hatta shugabanci, tunda an gano yanzu wasu da dama a waɗanda suke shugabannin al'umma saboda shaye-shaye ko saboda yin amfani da kwakwalwa ta hanyar da bata dace ba, ya sa ya zama na cewar ba a samun damar a kwakwalwar ta yi aiki yanda ta dace. A ƙarshe sai ya zama na cewar duk wani abu da suke aiwatarwa ana aiwatar da shi a cikin rashin hankali ko kuma rashin wato abin da ya dace. To wannan dai su ne wasu daga cikin dalilai abin da ya shafi shi wannan mako na wayar da kai akan ayyukan kwakwalwa.
To bayan haka masu sauraron mu za su so su san wai shin mecece ma kwakwalwa?
Ita kwakwalwa wani bangare ne wanda yake na jiki wanda yake lura da harkokin da suke faruwa a jiki gaba daya. Kwakwalwa ita ce wato headquarter wanda duk wani bangare na jiki yana jikinsa, ko kuma duk wani bangare na jiki ita take lura da shi domin ya zamana cewar aikin sa da tabbatar da aikin da sa aikin ya tafi daidai yanda ya kamata, kada yawa kada kadan. To wannan ita ce kwakwalwa, kuma tana kunshi a cikin kwanso na kashin da yake kai, kuma tana rufe da wannan kashin wanda yake kashi ne mai kwari, wannan ita ce kwakwalwa.
To likita yaya ma kwakwalwa take gudanar da ayyukanta?
Ita kwakwalwa tana aiki ne ta wajen amfani da wasu ɗan sakonni waɗanda ake ce musu nerves, su ne wato suka haɗa kwakwalwa da kuma dukkan sashen jiki. To daga nan ne su waɗannan wato wanda ana iya ce musu jijiyoyi suke karɓo sakonni daga ɓangarorin jiki su tura kwakwalwa, ita kuma kwakwalwa zan sai ta bayyana me ya kamata a yi. Alal misali a ce yanzu mutum ya sa hannunsa akan wani abu wanda yake mai tsini ko mai zafi, akwai su irin waɗannan jijiyoyi waɗanda suke a kan fatar da aka ji wannan zafi ko wannan abu mai tsini yake. To wannan su ne za su ɗauki wannan sako sai su tura kwakwalwa, ita kuma kwakwalwa sai ta bada dama na cewar a cire hannu daga gurin domin ya zama na cewar an kare hannun nan, kada ya zama na cewar ya ji ciwo. Wannan da na faɗa ɗan ƙaramin misali ne, amma duk wani abu da yake faruwa a jiki haka yake. Kwakwalwa ce take iya gaya maka cewar ka ci abinci ka ƙoshi, kada ka ci ya zama na cewar a cikinka ya zama na ka ci abin da ya fi ƙarfinka. Wato a ji an ƙoshi kwakwalwa ce, a ji ana jin yunwa kwakwalwa ce, a ji ana jin fitsari kwakwalwa ce, a ji lokacin da ya kamata ainihin a fitar da fitsarin duka. To wannan dai shine duk wani abu da ake samun sa a cikin dan adam, kwakwalwa ce take sarrafa me ya kamata a yi ta wajen karɓar sako, ita kuma ta bada sakamakon me ya kamata a yi a yanayin da wannan sako ya zo mata.
Kamar wasu abubuwa ne suke iya damun kwakwalwa?
Ita kwakwalwa wato wani kamar yanda na bayani a baya, tana da matukar zama mai amfani da kuma ba ta sa rikitarwa, tana da matukar neman a kare ta daga duk wani abu da zai dame ta, ko na abin da zai dame ta na wajen jinin da zai shiga cikin ta idan ya jirkita, to yana iya sa mata matsala. Shi yasa ita kwakwalwa tana da bukatar a koda yaushe ta fi kowane bangare na jiki neman iska, wato wanda muke ce mata oxygen, da kuma abinci. Shi yasa koda sauran bangarorin jiki za su iya aiki da iska ya kadan, amma ba sa iya dogaro ai za su iya aiki da iska koda ainihin kadan ce, amma ita kwakwalwa ba ta iya yin aiki ba tare da iska mai yawa cikakkiya da kuma abinci ba. Shi yasa wani lokacin dan adam zai zama na cewar ya ji kamar baya iya tunani, baya iya gane komai saboda saba jin yunwa, amma idan ya zama na cewar a wannan lokacin kuma bangarorin jikinsa za su iya yin aiki, wato hannaye, kafa, ya yi tafiya, ya yi sauransu, amma banda ainihin ita kwakwalwa. To kwakwalwa tana da wannan dogaro da abinci da iska wanda yake ya fi na kowane bangare na jiki.
Wasu abubuwa ne ke sa kwakwalwa ta lalace?
To saboda wannan hali na kwakwalwa da wato zamanta mai matukar neman komai na ta ya zama na daidai wa daida, to idan aka samu jini ya gurbata da wani irin abu wanda ya zama na cewar bai dace kwakwalwa ta karbe shi ba, to sai ya zama na cewar ta jirkita. To shi yasa mahaliccin mu sai kwakwalwar nan ya bata dama, ko kuma ya sa ta zama ana kare ta daga abubuwa da yawa. Na farko dai kariyar da aka bata shine idan muka soma daga wajen gunda take, tunda ita kwakwalwar nan kamar laka take, tunda kamar laka take sai ya zama na sai aka sa ta a cikin kokon kai. A cikin kokon kai din ma sai aka rufe ta da wasu abubuwa waɗanda muke ce musu meninges, kuma wannan meninges din kamar wajen guda uku ne, hawa uku. Wato yayin da aka bar ainihin aka shiga cikin kokon kai, to wannan meninges din guda uku suna nan ana ce musu pia, akwai dura, akwai kuma subarachnoid, saboda a kare ta. Bayan waɗannan hawa uku ƙasa kafin a je a tarar da kwakwalwar kuma sai ya zama na kuma aka samar da wani ruwa wanda yake zagaye kwakwalwar yana kare ta daga wato samun buguwa, kamar yanda ake sawa mota shock absorber, yanda koda ta shiga cikin wani guri wanda yake mai dan kwari wato gallop zai zama na ta girgije ba ta samu ta girgije ba, wanda wannan ruwa muna ce mishi cerebrospinal fluid. To sannan kuma kwakwalwar nan an ƙara kare ta akan cewar hatta jini da yake shiga shiga cikinta, kada ya zama na cewar ya zama ya je ya hadu da ita wato lokaci guda, domin idan jini ya tafi ya same ta gaba daya ko kuma gaba gadi, to wannan jinin idan ya jirkita da wani abu waɗanda wato sinadaran da ke cikin jinin sun zama ne sun yi sama ko sun yi ƙasa, to wannan zai shafe ta. To sai aka sa mata wani abu da ake cewa blood brain barrier, wanda yake raba ita kwakwalwa da jini, domin duk abin da zai shiga cikin kwakwalwar sai a sa shi ya shiga cikin wasu bututu, wanda wannan bututun shine zai zare abin da yafi cancanta kwakwalwa ta samu sai ya kai mata, domin kada a bari jini ya je ya shiga ko kuma ya zamana yana wato tabata gaba gadi, wanda wannan zai iya kawo matsala. To waɗannan duk matakai ne wanda ya zamana cewa Allah mahaliccinmu ya sama kwakwalwa, wanda wannan ya sa idan ko kuma take aiki yanda ya dace. Akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya damunta yayin da ya zamana aka dinga kawo wasu abubuwa da bai kamata a ce sun shiga jiki ba. Muna iya bada misalai da cewar kamar abin da ya shafi shan miyagun kwayoyi, shan abubuwan maye, shan abubuwa ko kuma cin abubuwa waɗanda suke za su gurɓata wannan jini. To waɗannan duka suna shafa kwakwalwa a wajen ya zamana cewar ya dame ta.
Kamar wasu alamu ne ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwar ɗan Adam?
Wasu daga cikin alamomi da suke nuna kwakwalwa tana da matsala shine yayin da ya zamana aikin da ya kamata ta yi an fara samun gurɓacewa a ciki. Muna iya bada misali kamar akan cewar mutum ya zamana cewar baya iya riƙe abubuwan da aka yi, wanda zai zamana cewa kwakwalwa ya kamata a ce tana da riƙo da shi. Mutum ya zamana mai yawan mantuwa. To duka irin waɗannan abubuwan suna wasu daga cikin abubuwan da ake iya ganewa cewa kwakwalwa ta samu matsala.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka ba ma masu sauraronmu don inganta lafiyar kwakwalwa?
Ina so ne amfani da wannan dama a wajen kokarin cewar al'umma ta yi kokari wajen lura da kwakwalwa da kare ta, domin yayin da ya zamana ba a yi mata wannan ba, to zai zamana kwakwalwa ta zama an samu matsaloli masu ɗumbin yawa. Sannan kuma al'umma da gwamnati da iyaye da masu faɗa aji su yi kokari wajen kare martabar al'umma, musamman a yanzu da ake samun matsaloli na shaye-shaye da gurɓata wato ita wannan kwakwalwa, wanda wannan yana zama abubuwa masu matsala, abubuwa masu haɗari wajen maida ita al'umma ta zama na cewar wato ta zama ta banza. Sannan haka waɗanda suke ayyuka kamar shugabanni da kuma masu yin wani abubuwa na tunani da za su ce sai sun ɗora kwakwalwa a kan lallai sai ta yi musu aiki mai yawan da ba zai iya ba, da kuma ainihin wato lura da rashin bacci, duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a dinga lura da su. Harkar abubuwa wanda ya shafi wato gajiya a dinga kokari ana kare ta, idan aka gaji a huta, sannan kuma idan aka samu damar yin bacci ayi bacci, idan rashin bacci da rashin wato hutawa suna daga cikin waɗanda suke lalata kwakwalwa kuma a ƙarshe a samu matsaloli masu ɗumbin yawa.
Masu sauraronmu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abdulsalam Magaji, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.